sashen Hausa na murya Amurka ke magana kan mitoci 10725 da kuma 60. Mazauna jamhuriyar Nijar a kullun za su iya kama mu kai tsaye ta shoshin rediyo amfani da sarauniya da fara'a da noma da dalol da kuma niyya murya arewa ko kuma VOA Africa zango 102.5. Za ku kuma sauraron mu ta hanyar sadarwar intanet a duk lokacin da kuke bukata kan voahausa.com. Jama'a masu saurare, assalamu alaikum. Yanzu ma Grace Alheri Abdu ce tare da Baba Yakubu Makiri muka sake shigowa wannan karo da shirinmu na hantsi. Bayan labaran duniya, za mu nufi Kwanduga a jihar Borno domin jin halin da al'umma ke ciki bayan sun komo daga gudun hijira. Salihu Garba zai shigo da shirin da rashin tayi, wanda a yau zai bayyana masababin komo da tattalin arziki da ake fuskanta a Najeriya da kuma matakan shawo kan matsalan. Sallamun Muni Bamba zai gabatar da rahotannin jamhuriyar Nijar. Za ku kuma ji kaɗan daga cikin ɗimbin ra'ayoyi da kuke aiko mana ta wayar tarho, amma duka sai bayan kun sha labarai.
Assalamu alaikum jama'a. A yau Litinin ne shugabannin duniya suke hallara a birnin New York don tattaunawa akan kalubalolin da suka shafi duniya da kuma yakin Siriya da irin 'yan gudun hijira da ya haifar. Wannan shi ne zai zama taron Majalisar Ɗinkin Duniya na ƙarshe da shugaba Barack Obama zai halarta a matsayin shugaban ƙasa, kuma shekara ta ƙarshe ta Ban Ki-moon a matsayin babban sakataren Majalisar Ɗinkin Duniyar. Mutane miliyan 65 ne suka zama 'yan gudun hijira, ko kuma waɗanda suka rasa mahallansu sakamakon yaƙi da bala'o'i da tsananin talauci. A yau Litinin, Mr. Ban zai kira babban taro na musamman akan matsaloli da suke fuskanta. Shugabannin sun gano ƙauracewarsu daga ƙasarsu da 'yan Siriya suke yi ba zai ƙare ba har sai an samu cikakken zaman lafiya da daidaiton al'amura.
Ma'aikatan leƙen asirin Amurka ta FBI da 'yan sandan New York suna ci gaba da farauta waɗanda suka yi wato suka dasa wani abu mai nasaba da bom a daren Asabar a unguwar Manhattan da kewaye. Hukumomin sun dakatar da wata mota a wannan daren Asabar, kuma ma'aikatan FBI sun yi musu tambayoyi sai dai babu wanda aka kama. Fashewar ta raunata mutane 29, kuma dukkaninsu sun samu lafiya har an sallame su daga asibiti. Nakiya ta biyu an harhaɗa ta ne da wata tukunya mai riƙe zafi da kuma wayar tarho. 'Yan sanda sun tarwatsa tsashi ba tare da yin wata ɓanna ba. Hukumar bincike ta FBI tana gwajin shaidun da aka tattara na bom ɗin da na'urar a wani ɗakin gwaje-gwaje da ke kusa da Washington.
Labaran na zo muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka, Washington DC. An gano cewa mutumin da ya soke mutane 9 a wata kasuwar zamani ta jihar Minnesota da ke arewacin ƙasar Amurka wani ba Amurke ne amma ɗan asalin ƙasar Somalia. Shugaban al'umman Somalia na jihar ya shaidawa sashen Somalia na muryar Amurka cewa wanda ake tuhumarsa da wannan aika-aikar da 'yan sanda suka harbe shi har lahira sunansa Dahir Adan. Shugaban na Somalia da ake kiransa Abdul Kulani ya ce mutanensu sun san Adan a matsayin wani mai aikin tsaro ne na ɗan lokaci, kuma mutum ne mai fasaha amintacce. Kulani ya ƙara da cewa 'yan ƙasa ya kasa gane dalilin da ya iza shi wannan matashin ya je ya aikata wannan abu, ko kuma dai ma bai fahimci al'amarin ba. Ma'aikatar leƙen asirin Amurka tana binciken batun sukar a matsayin abin da ke iya zama ta'addanci.
Daga ƙarshe, aƙalla mutane 20 aka halaka a ƙasar Jamhuriyar Afirka ta Tsakiya a cewar wani jami'in jiya Lahadi. Wasu 'yan bindiga daga tsohuwar ƙungiyar 'yan tawayen haɗin gwiwa ta Saleka su ne suka kai wa mutanen ƙauyen Ndomete mai tazara kilomita 350 daga garin Kandagoro farmaki, a cewar wani kakakin fada shugaban ƙasa Albert Mokpeme a cikin watan Maris shekarar 2013 ne Jamhuriyar Afirka ta Tsakiya ta afka cikin rigingimu bayan da dakarun Saleka waɗanda galibinsu musulmi ne suka kwace ikon, wanda hakan ya janyo mayar da martani daga ƙungiyoyin mayaƙa na Krista masu ƙin jinin jinsin falaka. Kashi 5 na ɗaukin dukkan mutanen ƙasar sun gudu daga gidajensu sakamakon tashin hankalin, kuma har yanzu ƙasar ta rabu gida biyu bisa bambancin addini, kuma shugabannin mayaƙan ne ke iko a sassan ƙasar daban-daban. sama da mutane 400 ne suka rasa matsugunansu a cikin kasar. Sa'anin nan karin waɗansu mutane kamar 500 kuma suka nemi mafaka a makwabtan kasashe kamar su Chad da Cameroon da kuma Jamhuriyar Demokradiyyar Congo. Labaran duniya kenan, kuka saurara. Toma da labarin mu da taskar hotannin namu daga jihar Barnan Najeriya, inda al'umar Kwandiga da suka koma gida suke neman dauki daga hukumomi domin samun sassaucin rayuwa. A cikin hirarsa da wakilin mu Haruna Dauda Biyu yayin ziyara da ya kai jihar Borno, shugaban hukumar waya da kai na ƙasa Dr. Dauda Abari ya bayyana manufar ziyarar.
Mun tafi domin mu yi musu murna, kana mu yi musu maganganu wanda zai nuna kawai yanzu babu abin da ya kamata illa su ba wa gwamnati goyon baya, su ba da haɗin kai majami'an tsaro, su zamana masu kama hannuwan juna, su yafe, su ci gaba da zamansu na lafiya. Sa'annan kuma gwamnatin tarayya da gwamnatin jiha da ƙananan hukumomi su ma suna ba da nasu gudumawa domin su tabbatar akan cewa an samu zama da kuma rayuwa. To wannan shine makasudin zuwa.
Yanzu haka dai jama'ar da ke wannan yanki sun so mu koma musamman ma na garin Kwandigan, sai dai na kokawa ne game da matsalolin ƙarancin ruwan sha da abinci da harkokin kiwon lafiya da dai sauransu. Kamar yadda hiran mai kasance da wasu daga cikin su.
Garin da mun zo Allah ya kawo mu lafiya garin mu, amma yanzu ba mu da ruwan sha, ba mu da asibiti, kuma gashi na ba mu da masallacin da za mu yi jima'a. Zuwan Boko Haram din nan sun koko ne mana gari.
Tun yi shiga dawo kai?
Yau kwana na 20 gari nan kenan.
Ka bar gidajen ku ba?
Mun bar gidanmu, wayansu gidaje sun kwana, wayansu gidaje Allah ya sa ba su kwana ba.
Ba education. Wato ba makarantar Boko babu na Islamiya?
Babu na Boko babu na Islamiya. To kaga wannan ma abin da ya reduce, irin da education ya reduce wannan sosai. Shi ma wani illa ne sosai ma al'umma da kuma youth.
Ba mu da ruwa. Ginin mu ba gama ba. Da abinci babu, komai da komai dai duk babu a taimaka mana. Eh, yara ba lafiya, jiki ba lafiya.
Kana ku suna zuwa makaranta?
A ba sa zuwa ba makaranta.
Shi ma shugaban hukumar samar da agajin gaggawa ta ƙasa, wato Alhaji Muhammad Sani CD, wanda coordinator shi a Arewa maso gabacin Najeriya Muhammad Kanar ya wakilta, yayi wa al'umman garin Kwandigan jawabi yana mai cewa
akwai wani abin da ake kira return packet. Nema da kuma Borno State Government za a yi kokari a ga kan cewa an isar da ku da abinci, bayan nan kuma immunitarian mutanenmu da muke aiki da su za su zo nan su yi registration su ga kan cewa an fara bawa kowa, ya fara samun kuɗi ta akauntinsa ko kuma da hannu.
Garin Kwandiga dai yana ɗaya daga cikin garuruwan da suka fuskanci matsalolin hare-haren 'yan bindiga, wanda yanzu hakan da daman sun so mu komawa don ci gaba da gudanar da rayuwarsu kamar yadda yake a baya. Sai dai kuma irin matsalolin da ba za a rasa ba na yau da kullum. Haruna Dauda Biyu, muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya.
Madalla a gaida Haruna kafin mu ci gaba, bari mu shakata da wannan faifai da ke bisa inji.
Najeriya ƙasa ne ya uwa ɗaya, uwa ɗaya uba ɗaya ƙasa ɗaya. Najeriya uwa ɗaya uba ɗaya, haɗa tayi mu bar ƙabilanci da bambanci a junanmu. Mu haɗa tayi mu daina faɗa na addini ko na siyasa. Najeriya ƙasa ɗaya uwa ɗaya uba ɗaya. Da Hausa da Yarba da Ibo a Najeriya, Najeriya ƙasa ɗaya uwa ɗaya uba ɗaya. Mu zauna lafiya, Najeriya ƙasa ɗaya uwa ɗaya uba ɗaya. Mu haɗa tayi mu bar ƙabilanci da bambanci, Najeriya ƙasa ɗaya uwa ɗaya uba ɗaya. Da Hausa da Yarba da Ibo a Najeriya, Najeriya ƙasa ɗaya uwa ɗaya uba ɗaya. Thank you.
da bambanci a junanmu mu haɗa kai mu daina fada na addini ko na siyasa a Najeriya.
Haka ne magana ka dutse. Ga kuma Salihu Garba da shirinmu na gaba.
Tuna yanda ka sami kudinka ka shawuya ka sami kudinka to je ka kashe su ta hanya mai kyau.
Masu sauraron mu, assalamu alaikum. Barkamu kuma da sake saduwa a filin da rashin tayi. Filin da ke kokarin gabatar muku da shawarwarin masana akan hanyoyin da suka dace na gudanar da harkokin kasuwanci da kuma yadda za a samu bunƙasar tattalin arziki. Salu Garba ne tare da sauran abokan aiki ke farin cikin gabatar muku da shirin. Makon jiya kun ji kaɗan cikin ƙorafe-ƙorafen jama'a akan tsadar rayuwa saboda tabarbarewar tattalin arzikin ƙasa. Ga tuni
ka ne ya kare amma su suna samun kuɗi don muna jin biliyoyin da suke samu amma ban magani a ƙasa. Su mun san suna arziki amma mu muna cikin wahala
kaman ya
yau, saboda in a cikin mutum miliyan 10 da kyar 500 suke ci sau uku a kullun, sauran kullun sai sun fita suke nemowa rayuwar tsuntsu suke, wasu ma rayuwar jemage. Jemage ne ke ci sau daya, tsuntsaye kuma sauran sai sun fita su nemo su kawo ƴaƴansu da matansu su sake koma su kawo na rana sake koma, to su suka fi yawa. Amma gwamnati kullun muna jin suna magana biliyoyi, ba ma miliyoyi ba, biliyoyi. Kaga ba za mu yi da arzikin sai a kare ba, kuma kullun a jikin talakan suke tatsa.
Kai yanzu da kake wannan maganar, ana cewa wannan gwamnatin talaka ne suka zabe ta, ka yadda?
Eh, talaka suka zabe ta amma kuma bata tausan talaka.
Me yasa ka ce haka?
Don ba taimaka wa talakan ba. Talaka abin da ake so a taimaka masa, a fito masa da abin da zai ci, shi kawai ya dame shi. Amma yanzu an ki.
Yanzu ga abin da ƙwararrun masana tattalin arziki suka ce a firarsu da wakilin sashen Hausa da ke Kano, Mahmud Ibrahim Kwari.
A yanzu ina tare da Dr. Aminu Muhammad Fage, shi masanin tattalin arziki ne tsura kuma masanin siyasar tattalin arziki. Dr. Aminu, mu ne maka barka da zuwa, kuma malami ne a Jami'ar Tarayya ta dake can dutsen din jihar Jigawa.
Jama'a assalamu alaikum.
Muna da tare da Dr. Muhammad Hadi Musa, shi masanin zamantakewa ne. Duk lokacin da aka ce zamantakewa, wato ta kunshi tattalin arziki, ta kunshi siyasa, ta kunshi lafiya, ta kunshi ilimi, ta kunshi komai. Kuma bugu da ƙari, shi director ne na wata cibiya da aka fa wacce ake ce mata Partnership for Enterprise Development, wato cibiyar bunƙasa harkokin kasuwanci wacce take da babban ofishin ta a nan Kano. Dr. Hadi, mune maka barka da zuwa.
Assalamu alaikum wa rahmatullah.
Sannan kuma muna tare da Alhaji Babangida Lamido, zaka iya ce mar wanda ya lakanci harkokin sana'anta abubuwan da ake amfani da su walau a kamfani ko kuma a cikin gidaje. Alhaji Babangida Lamido, muna ma barkar zuwa.
Masaurare, assalamu alaikum.
Masaurare, za mu fara da Dr. Aminu Muhammad Fage domin ya mana wato tambihi ko kuma ya mana fashin baki akan abin da ake cewa tattalin arziki. Dakta, wai mene tattalin arziki?
Jama'a assalamu alaikum. Idan muka ce tattalin arziki, wato zamu duba abu ne ta fuska biyu zuwa uku. Fuska ta farko shine zamu duba shi a ilimance, fuska ta biyu zamu duba shi a zahiri, fuska ta uku kuma zamu duba wato a fahimtar al'umma. A fahimta ta farko akan abin da me yake nufi da tattalin arziki shine wato hanya da ƙasa za ta yi amfani da wato ma'adanai da take da shi wajen sarrafa shi da juya shi tare da alkinta shi da kuma tabbatar da cewa 'yan ƙasa sun amfana da wani dukiyar da arzikin da ƙasa take da shi ba tare da an bar shekara zuba ba, mutane suna shan wahala kuma ga dukiya nan asibi a ƙasa ba tare da an sarrafa ba. Na biyu a zahirance shine wato aka ce tattalin arziki ana nufin cewa toce hanya mutane ko masu masana'antu ko gwamnati kanta wato za ta alkinta abin da take da shi ta hanyar da zai amfanar da kansu da kuma al'umma gabaki daya. Idan muka duba fanni na uku shine wato kamar yadda mutane za su fuskance shi a cikin tattalin arziki, ana bin cewa kaba wata hanya ce da gwamnatin tarayya za ta wato alkinta dan wato abin da take da shi, la'alla ma'adinai ne ko kudade ko kudi ne na ƙasa ko kuma yawan al'umma da take da shi. Su muka duba wani abun guda uku na ma'adinai, na yawan al'umma da kuma yawan wato tsagurin kudi da ƙasa take da shi. Wannan abubuwa guda uku su ne suka taru suka bada wato abin da ake nufi da tattalin arziki.
Dr. Hadi, me alakar zamantakewa da tattalin arziki ne?
Jama'a assalamu alaikum. Babu wata al'umma da za ta yi rayuwa ba tare da arzikin da za ta ci da kanta, ta sha da kanta, ta tufatar da kanta, ta kare kanta daga wurin hare-hare ta hanyar samar da 'yan sanda da sojoji, abin da ya shafi harkar cikin gida da abin da ya shafi harkokin ƙasar waje, wato external affairs, ta samar da jakadu da za su je su wakilce ta a wasu ƙasashe da inda mutanen ta suke zuwa su je su kasuwanci da hada-hada in matsala ta samu a warware ko a taho da sunan. Duk waɗannan abubuwan yana cikin zamantakewa tattalin arziki. Babu wata ƙasa da za ta rayu ba tare da sarrafa wannan arziki da take da shi ta hanyoyin da suka dace ba. Misali a Najeriya, a ce federal government ta samu kasanta jihohi su samu, local government su samu, ko kuma ta wani bangaren ka ce ma'aikatan gwamnati su samu, rago jama'a gari da ba karban albashi suke a hannun gwamnati ba su ma su samu. Duk waɗannan abubuwa ne da suka shafi zamantakewa tattalin arziki.
To Alhaji Babangida Lamido, ku kuna hada-hadar kasuwanci, wacce rawa masana'antu suke takawa a zamantakewa tattalin arziki?
To masu rare, assalamu alaikum. Rayuwar ɗan adam gabaki ɗayanta tana tattare ne ga tafiyar da rayuwarsa a bisa tattalin arziki. Kuma akwai sharuɗe guda biyar wanda yake mutum zai mai da kansa shi in kana gudanar da abubuwanka da tattalin arziki, kana samowa yanayi na ɗan adam da dabbobin da suke ciki da tsirrai yadda za su rayu a duniya gabaki ɗaya. Duk duniya yanzu ta magana tattalin arziki ake. Magana siyasa tattalin arziki ake, ana bisa doren siyasa ne akan duniya da mai ta ci gaba. Domin me a sharuɗin nan guda biyar kamar yadda nake musulmi, wanda manzo sallallahu alaihi wasallam na horo da shi, guda biyar wanda za ka rayu a tattalin arziki suna nan guda biyar, shine na fari ilimi, na biyu noma, na uku kiwo, na huɗu kasuwa, na biyar sana'a. Duk wannan kowane a zaman kansa yake. A duk inda ka sarrafa ka zai kai ilimi a wannan zaka taru. Saboda haka magana ta tattalin arziki da shauransu kusan da ni da kai, da yadda muke, da yadda za mu riƙe kanmu, da yadda za mu riƙe waɗansu ma, hatta kai mu sai muna sai da fasaha mu ta ilimi, fasaha mu ta noma, mu gyara gida har mu gyara waje, mu bunƙasa. Yau in kana garin
to masana'antu me wace ra suke takawa ta wannan fuska?
To ita masana'anta ita gurin sarrafa abubuwa ne wanda yake yau tun kana yi da lauje haka kai kana yi da mashina, yau gashi masana'anta da waya za ka riƙa yin operation a can gonarka ko masana'anta tana aiki. Yau wannan rayuwa haka take. Domin me? Domin in kai sana'a, sana'a sa'a ce. Saboda haka masana'antu manya ne da ƙanana. Yanzu in ka je China hawa 100 za ka gani, a hawa 30 sai ga ana zulo igiya. An yi kayan yara haka ana sako shi da igiya, ana sawa a mota, ana kaiwa duniya, ana sayarwa. Wanda yake a iya gidansa kenan ma yake, ba ma sai ya kai ga wani katoton fili ko wani ba. Shi duk kirkira ta amfani da fasaha ta hannu, ta amfani da fasaha ta kwakwalwa, ta amfani da fasaha ta kafa. To saboda haka shi ne zai ci da ɗan adam kuma da ilimi.
Zo Dr. Aminu Muhammad Fage, ka ambaci gwamnati akan sha'anin tattalin arziki. Ka yi bayanin cewa ma'adanan da take da shi da jama'ar da take da shi da sauran abubuwa masu alaka da har ma ruwan kuɗi ka faɗa, waya ake gwamnati ta samu kuɗaɗe ne, ta samu kuɗaɗe kuma har ma ta kai ga wasu tsare-tsare na tattalin arziki?
To idan muka duba wannan tambaya da kai shine wato za mu ta'allaka ta misali ga gwamnatin Najeriya, wato kasar nan ta Najeriya da muke ciki wato Allah ya riga ya albarkaci kasar nan da duk wani ma'adinai da zai sa kasar nan ta zama ta shahara ta fannin tattalin arziki a duniya. To Allah ciki kunsa sai kasance wato ana tubka ne ta bayan warwarewa kusan 1977 lokacin da tsohon wato shugaban kasar Najeriya na soja wato Yakubu Gawan ya yi mulki. A lokacin Najeriya tattalin arzikin Najeriya ya bunƙasa har ya kai jallin da a lokacin tunanin wa'annan shugabannin shine yaya Najeriya za ta samu kuɗi bane, a matsalar ta ba samu kuɗi ba, ya za a kashe kuɗin, wanda a lokacin da wannan shugabannin sun yi hangin nesa sun ita sarrafa wannan dutse gurin dukiyar da aka samu musamman ta bangaren man fetur wannan ranar da aka samu wanda za a iya alkinta wannan kuɗin a juya su a saka su a amfana da su wanda nan da shekara 100 mai zuwa za su amfana. To sai kasance a lokacin wato ko toshe basira ne ko kuma wato rashin wato lissafi ne sai kasance a lokacin ba ya amfani da wannan damar ba. Bayan shi Yakubu Gawan aka zo kan Shagari, aka zo kan su Obasanjo, aka zo kan Yar'Adua, har aka zo wannan wannan gwamnati da muke ciki. Allah ya ci gonsa kasan nan ta fita tsara a duniya ta fara tattalin arziki. In muka duba lokacin Yar'Adua ya fito da wani tsari wanda a lokacin da Allah ya bai tsorai ya wato ya dora kasan nan akan wata turba cewa a shekara ta 2020 za ta kasance kasa 20 wanda suka bi kowa karfin tattalin arziki a duniya. To me kun gwamnatin ta zo ta ci gaba da wannan tsarin dora tattalin arzikin kasar nan a bisa tafarkin da ya dauko abun, to sai kasance su ajiye wanda sun jingine shi sun dauko nasu. Wato wannan abin da ake ce masa policy inconsistency wato ba karamin nukasu bane ga wajen ci gaban tattalin arzikin Najeriya.
Jama'a lokaci ya so mu daga mana hannu, saboda haka za mu tsaya nan. Idan Allah ya kai mu mako mai zuwa za mu ci gaba da firar. A madadin waɗanda kuka je muryoyinsu musamman Dr. Aminu Muhammad Fage da Dr. Muhammad Hadi Musa da Alhaji Babangida Lamido da wakilin murar Amurka da ke Kano Mahmud Ibrahim Kwari da Chubahiro Diodone wanda ya daidaita mana sauti, ni Salu Garba ke cewa ku kasance cikin koshin lafiya.
To a gaida malamai, har yanzu kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu agogo ma'ana Washington na cewa karfe 3:23 na asuba. Sai kuma muhimman rahotanni da suka dauke hankalin jaridun kasar Niger wannan mako ga Suleiman Munibama.
Za mu fara sharhin jaridun na wannan mako da jaridar Lancaster, wacce ta rawaito labarin wata karawar keke da keke da aka yi a kotun soja tsakanin shugaban rundunar askara wanda ke tsaron lafiyar shugaban kasar Niger Colonel Major Abdurrahman Tchani da Hafsan da ke kan gaban waɗanda ake zargi da yunkurin kifar da gwamnatin Niger a bara, wato su Lieutenant Awal Usman Ambali. Chatar bakin da ta shiga tsakanin hafsoshin biyu ta kwashi akalla awoyi 5, kuma wannan alama ce ta samun babban ci gaba a shari'ar da ake yi wa waɗanda ake zargi da yunkurin juyin mulkin na Disamba 2015, in ji Lanketer. Jaridar Le Republican ta ce majalisar Conseil Superieur de la Magistrature mai alhakin bayar da shawarwari a game da tafiyar harkokin shari'a a ƙarƙashin jagorancin shugaban ƙasar Niger ta aiwatar da naɗe-naɗe da canje-canjen wuraren aikin alƙalai. Jaridar ta ce daga cikin waɗanda aka canzawa mukami har da shugaban kotun Cour des Comptes Alkash Alhada, wanda daga yanzu zai shugabanci kotun Conseil d'Etat, yayin da majalisar ta nada ministan kuɗi Saidu Sidibe a mukamin shugaban kotun Cour des Comptes mai alhakin bincike akan yadda aka kashe kuɗaɗen gwamnati. Jaridar L'Actualité ta ruwaito cewa wasu manyan jami'ai a ma'aikatar ministan makarantun firamare sun fada hannun 'yan sanda bayan da wani binciken hukumar yaƙi da cin hanci Halsiya ya gano su da hannu a murɗiyar da ta shafi ayyukan bayar da kwangilar na'urorin kwamfuta, wanda kuma wani ɗan kasuwa ya koka akan cewar ba a yi adalci ba wajen ba da wannan kwangila. Jaridar ta ce lamarin ya faru ne a zamanin minista Maryama Ali Ibrahim, wacce wasu shaidu suka ce sun ganta a Dubai tana cinikin waɗannan na'urori. Lakcialite ta rufe wannan labari da cewa a halin yanzu alƙali mai tuhuma wato procureur ya ba da belin waɗannan jami'ai kafin ya waiwaye su a gaba. Za mu cike sharhin da jaridar Lotus Observateur wacce ta ruwaito cewa a ƙarshen wani taro da suka gudanar a Abuja, ƙwararrun ƙungiyar sai dawo sun sanar da shirin ƙaddamar da tsarin ayyukan rigakafin tashe-tashen hankulan da ake fuskanta a ƙasashen yankin. Jaridar ta ce tun a shekarar 2008 ne ƙungiyar ta sai dawo ta ɓullo da wannan tsari, sai dai ƙaddamar da ayyukansa a zahiri ya cikira. To amma bisa la'akari da irin yadda tashe-tashen hankula masu nasaba da addini da rigingimu tsakanin manoma da makiyaya ko faɗace-faɗacen da ke biyo bayan zaɓuɓɓuka a ƙasashen yankin, yasa ƙungiyar sai dawo da ƙasar Denmark haɗa gwiwa domin ɗaukar matakan gaggawa. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger.
To madalla, sai kuma ra'ayoyi da ku masu sauraro kuke aiko mana ta wayar tarho.
Assalamu alaikum, sashin Hausa na muryar Amurka. Ina son ku yi min tambaya ga bankin Motor Bank na tarayyar Najeriya mai mazauni a jihar Sokoto akan yarjejeniyar da suka yi da su da gwamnatin jihar Sokoto, inda za su ba ma'aikatan gwamnati bashi a cikin kuɗaɗɗakinsu da suke cirewa kowane wata, wanda za su ara musu kuɗi, kuma sun yi yarjejeniya tsakaninsu da gwamnatin jiha. Kowa ya rabta hannu, kuma gwamnatin jiha ta saka wannan yarjejeniya memorandum of understanding tsakanin su tun a cikin ayyukan su guda ayyukan gwamnatin jiha na shekara, wanda yake har yanzu kuɗaɗɗakin ba su zo ga hannun ma'aikatan gwamnatin jiha ba. Shin ina aka kwana?
Mai magana musu Mogal Daurari Jaddadi, mai girma shugaban ƙasa Muhammadu Buhari, Allah tsara ma lafiya. Amma dan Allah, dan annabi, ina tsara yin shawara a gare ka, tsakaninmu da Allah mu matasa a Najeriya, Qur'anin Ubangiji babu sana'a. Muna cikin halin haula'i, babu aikin gwamnati, babu sana'a.
Assalamu alaikum, ni ne sarkin tuwo daura, dan Allah, dan annabi, shugaban ƙasarmu Muhammadu Buhari, ka taimake mu, ka ba mu aikin yi, dan Allah, dan annabi, ba mu da sana'a. Muna sana'a da jarinmu ya ƙare sanadiyar. Sanadiyar banka da muke yi, muna da sana'a yi, amma yanzu ba mu da jarin baranta na sana'a. Ka taimaka mana dan Allah, dan Allah.
To madalla, kafin mu ƙarƙare ga Babaya Kintsa da takaitattun labarai.
A yau Litinin ne shugabannin duniya suke halara a birnin New York don tattaunawa akan kalubaloli da suka shafi duniya da kuma yakin Siriya da irin 'yan gudun hijira da ya haifar. Wannan shine zai zama taron Majalisar Ɗinkin Duniya na ƙarshe da shugaba Barack Obama zai halarta a matsayin shugaban ƙasa, kuma shekara ta ƙarshe da Ban Ki-moon zai je a matsayin babban sakataren Majalisar Ɗinkin Duniyar. Mutane miliyan 65 ne suka zama 'yan gudun hijira, ko kuma waɗanda suka rasa mahallansu sakamakon yaƙi da bala'o'i da tsananin talauci. Ma'aikatar Leƙen Asiri ta Amurka, wato FBI kenan, da 'yan sandan New York suna ci gaba da farautar waɗanda suka dasa wani abu mai nasaba da bam a daren Asabar a unguwar Manhattan da kewaye. Hukumomi sun dakatar da wata mota a wannan daren Asabar, kuma ma'aikatan FBI sun yi musu tambayoyi, sai dai babu wanda aka kama. Fashewar ta raunata mutane 29, kuma dukkaninsu sun samu lafiya har an sallame su sun bar asibiti.
To a gaishe ka masu saurare, nan muka kammala shirye-shiryen baki ɗaya, sai kuma da la'asar idan Allah Ubangiji ya nuna mana, ku ji abokan aikinmu da wani sabon shiri cike har da ilimi garkuwar ɗan adam na Yusufu Harande. Kamar kullum za ku iya sauraron shirye-shiryen mu ne da kwana a wayoyinku na salula a dandalin VOA ko kuma muhawara a shafinanmu na Facebook ko kuma Twitter. Kafin mai sallama, bari mu ka gaisuwa fata alheri ga Khadija Bonu Yunus a ƙasar Ghana. A madadin kowa da kowa, Baba Yakubu Makiri da Suleiman Abo da kuma injiniya mu na yau Charles Hall, alheri ke muku fata alheri, sai kuma zuwa anjima idan Allah Ubangiji ya nuna mana.